بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا وأن الله تعالى ليتار دموع شكم ومن سافية سافير أشرين دشدا لوتن بير hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 daidai da 17 ga watan 11 miladiyya 2025. Muna karatu a cikin wannan littafi mai tarin albarka, littafin Taisirut Tauhid, Tauhidi a sauƙaƙe, na mawallafiya Shaykhatu bintu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim, wacce muke karanta littafanta da dama masu tarin albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da dukkan alkhairi. Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan littafi da kuma sauran wallafe-wallafenta. Kuma muna karatu a cikin shafi na 43 a wancan majalisi na 42. Yau kuma za mu yi majalisi na 43 da izinin Allah. Kuma ana gaba ne da ake tattaunawa kan sharuɗan karɓan bauta da ayyuka da addinin bawa. Lallai ka san sharuɗa da suke sa aikinka ya zama, ayyukanka su zama karɓaɓɓu a wajen Allah, abu ne mai muhimmanci. Wato ka san su, ka kula da su, ka kiyaye su, domin kada ka yi ta faɗi ta shi a banza, ka yi ta aiki amma daga ƙarshe ba ka samu komai ba, bal ma a maka azaba sakamakon baka yi don Allah ba, sakamakon wato baka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin waɗannan ayyuka ba. Sai mutum ya faɗa cikin ƴan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah ya ce sai muka gabatar da abin da suka aikata na ayyuka, sai muka sanya ayyukan nasu maimakon su samu sakamakon su, sai muka sanya su suka zama kaman wata ƙura a bar sheƙewa. Ƙura a bar sheƙewa, to kaga ba a amfanu, ba a ci gajiya, ba a mori ladan faɗi tashi da kuma ayyukan da mutane suka yi ta yi ba, kamar yadda a wani gun Allah ta'ala yake cewa amilatun nasiba tasla naran hamiya. Wasu fuskokin suna ta yin aiki suna ta gajiyar da kansu, amma daga ƙarshe Allah ya ce za su shiga wuta mai raɗaɗi, wuta mai ƙuna. Kaga a ce bayan mutum ya yi aiki da yawa ya wahala, amma sai a ce bai samu sakamakonsa ba, bal an masa azaba saboda bai yi don Allah ba, saboda bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda bai yi aiki da shari'a ba, saboda ya ƙirƙiri ababen da ya yi bautan ne da su, ba Allah ne ya ce a bauta masa da waɗannan ababe ba, saboda wato ya yi aikin bai kula da sharaɗin sai musulmi ne wanda ya yadda da la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake karɓan aikinsa. To shi kuma sai ta wasu ayyuka bai shiga musuluncin ba, wanda za ka ga kafirai suna ayyuka, suna sadaka, suna kyautatawa, kamar yadda ya ambata cewa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, yace waɗanda suka kafirta ayyukansu wato kaman kawalwalliya ne, shi ne abin da mutum in ya gani akan hanya, ko irin kalta da muke da shi a wannan zamani, in ka hango nesa a tsakiyar rana sai ka ga kaman ruwa ne. To mai jinkishi in ya ga irin wannan sai ya ga kamar ya zo gandu ya yi kusa da ya gusar da damuwarsa. Ya ce hatta iza ja'ahu, har sai ya zo wajen wannan kawalwalliyar, lam yajidhu shay'an, ba zai samu komai na ruwa ba. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu, sai ya samu Allah a wajen, sai Allah ya cika masa wato sakamakonsa, wallahu sari'ul hisab. To haka mutane da yawa sai suna wasu ayyuka, suna kaman za su samu wani abu a wajen Allah, amma suna mutuwa sai su ga ba su samu komi ba, sakamakon ba su zo da musuluncin da zai inganta musu ayyuka ba. To a takaice dai waɗannan karatuka muke ta yi har muka ɗauki abin da ta ambato na sharaɗin farko yi don Allah, muka tattauna a kansa ta hanyar abubuwa guda uku da ta ambato a kansa, saboda da ta ambaci ikhlasi, yi don Allah, da tsarkake niyya, sai ta ba da definition ɗinsa ta hanyar kawo maganganu guda biyu daga cikin maganganun malamai. cewa na farko dai Allah ta tulubu ala amalika shahidan ghayra Allah wala mujaziyan siwa, abinda ake nufi da ikhlasi, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ikhlasi da aka ce da shi aka umurce mu duk abinda zamu yi nan bauta mu tsarkake wa Allah addini shine karka nemi wani yaga aikin ka in ba Allah ba, karka damu a ranka da kana so sai an gani ya zama damuwarka, wanda zai gani din shine Allah, haka kuma kada ka nemi wani ya sakanta maka akan aikin da kai na addini in ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Dan haka wannan shine ikhlasi, kai ya zama kana neman Allah ya gani, kuma dama ya sani, yana ji, yana ganin duk abin da bayi suka aikata na alheri ko na sharri, kuma zai yi sakamako wa kowa gurgudun aikinsa. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, duk wanda ya aikata daidai da kwayar zarra na alkhairi to zai ganshi, in na sharri ne ma mutum zai same shi. To wannan shine definition da farko da ta kawo. Na biyu, an yaqsida almar'u bi ibadatihi taqarruba ila Allah ta'ala wa tawassula ila dari karamati, shine ka nufi samun kusanci da Allah da wannan bautar da kai, in zama kai a majalisin ilimi wanda bauta ne wa Allah, ƙara fahimtar addinin Allah, to ya zama manufarka shine ka samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka in sallah kai, haka in azumi kai, haka in sadaka kai, haka duk wani abun alkhairi, sada zumunci, jajantawa, ta'aziyya, duka abubuwa ne da shari'a ta zo mana da su tace mu yi su domin wato ƙara fahimtar juna da ƴan uwanmu, dan rarrashin ƴan uwanmu, dan wato murna wa ƴan uwanmu cikin abun farin cikin da ya same su. Idan ka je ka yi ta'aziyya wa ɗan uwanka na rashi, wanda wannan gaba tabbas mun sani an yi rashe-rashe, kuma muna ta'aziyya wa junanmu, kuma sunna ta zo da a ziyarci mutum dama a masa ma ta'aziyyar, to duka dai waɗannan ya zama manufar ita ce me Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan gaba kamar yadda muka ga ɗan uwa bayan abin da suka yi na sallah wa ɗan uwansu a Jalingo a kwanaki biyun nan, muka haɗu da shi aka yi ta'aziyya, sa'annan ga babanmu shi ma wanda ya rasa ƴar uwarsa a ƴan kwanakin nan, Hajiya Bakuwa a cikin Central Primary School. To a takaice, lokaci-lokaci dai waɗannan ababe in suka gitto, ana jajantawa juna, ana ta'aziyya, ana addu'an alkhairi da rahama da gafara ga mamaci da kuma wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada ga wanda ya rasa makusanci, sa'annan ya ba shi juriya da haƙuri na wannan rashi. To haka dai ta ƙara da cewa, ko ya ƙara da cewa, wa tawassula ila dari karamati, waɗannan ababen duka in aka yi, duk abinda sunansa ibada, to ya zama an nufi Allah ne da shi, an nemi ƙarin kusanci zuwa ga Allah da wannan aikin, sa'annan kuma aikin ya zama silan samun gida na karramawar Allah subhanahu wa ta'ala, gidan aljanna, gidan samun wato ɗaukaka da daraja, gidan karama. To wannan shine definition guda biyu da ta kawo na ikhlasi. Na biyu ta ce, man akhalla bi hadha shart fa kana mushrikan, idan mutum a cikin ibadarsa bai kula da wannan sharadi ba, to sunansa mushriki, yau bai ikhlasi ba, yayi abu wa Allah da wani Allah, yayi ibada da ake nufan Allah, mai kon yayi wa Allah sai ya nemi Allah ya bashi lada a kai, sa'annan ya nemi wasu ma su bashi lada akan abin da yayi na ibada, to sunan wannan wanda ya hada Allah da wani mushriki shine abu na biyu, hukuncin wanda bai ikhlasi ba. Na uku, sai ta ambata ababe ɗaya, biyu, uku, huɗu, waɗanda suke taimakon bawa kan ikhlasi. Na farko dai shine duk aikin da zaka yi na ibada, ka tuna girman Allah da yadda ya cancanci a tsarkake shi da bauta. In ka gane girmansa, don me yasa zaka haɗa Allah da wanda ba kowa ba a cikin bautarka? Tuna girman Allah zai taimake ka wajen tabbatar da ikhlasi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu shine ka yi ƙoƙari wajen ɓoye ayyukanka, zai taimake ka me wajen ikhlasi. Akwai abinda ba buƙatan a yi shi a bayyane, duk abinda wato ya fi buƙatar a yi shi a ɓoye, to ka ɓoye shi, ka ɓoye shi. Inda ba wata manufa ce mai girma ta taso wadda za a bayyanar da wannan aikin, wadda kuma an samu natsuwan insha Allahu niyyar ba za ta lalace ba, don Allah aka yi, shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin wata aya ya nuna cewa in kuka bayyanar da sadakoki ma dalla da haka amma idan kuka boye sai kuka ba wa fakirai kaga ba ku taba zuciyar su ma wanda kuka ba su ba duk wanda zai bayar sai yake ta kokarin sai ya nuna hannunsa shine a saman hannun waɗanda suke karba kuma a cikin jama'a to karbi gashi to kaga sai ya zama da wannan niyya tasa na dole sai ya bayyana abinda an fi bukatan a yi shi a boye zai zama ya rasa ladan aikin sa saboda yayi ne da jiji da kai da jin cewa shine Allah ya fifita wani kan ma yana jin wayansa ne ko iyawansa ne yasa shi ya zama madaukaki akan saura su kuma suka zama yadda suka zama ai rashin wayansu ne rashin sanin yadda za su mayar da daya goma ne da sauransu to kaga anan aiki sai ya ruguje zama ba dan Allah subhanahu wataala akai ba an yi sadakar dan a nuna wa mutane ni mai yin sadaka ne to amma wanda yayi da nufin ya kara koya wa mutane su rungumi waɗannan ayyuka da kike ya dauki abu mai muhimmanci mai kima wanda ƴan duniya ba za su iya daukan irin wannan din su bayar ba amma yayi ne dan ya zama abun koyi a cikin su ya tashi ya ce to shi ma ya bada kaza bayan kuma yayi ta yaki da zuciyarsa cewa dan Allah yake yi to Allah ta'ala yake cewa in kuka bayyanar da sadakoki ma dalla da haka idan kuka boye kuka ba wa fakirai to wannan din shi yafi alkhairi a gare ku shi yasa hadisi ya bayyana cewa guda bakwai da Allah ta'ala yake san jinsin mutane bakwai da Allah ke sa su karkashin inuwarsa da babu wata inuwa sai wannan din akwai mutumin da yayi sadaka ya gabatar da wata sadaka mai muhimmanci mai girma sai ya boye ta har ya zama hagudinsa bata san me damansa ta bayar ba don haka boye aiki shi ma yana taimakonka wajen tabbatar wa Allah ikhlasi yawa tunda dan Allah ka yi to Allah in ka boye wa mutane ya sani ba abin da bai sani ba na ayyukan bayi su mutane su ne ake iya bayyana musu wani abu ko a boye musu wani abu amma Allah abin da ka yi shi a boye to fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar bil qawl idan ka bayyanar da zancenka karatun qur'ani ne ka yi shi a bayyane a wani zancen ne wani zikirin ne tasbihi ne tahmidi ne tahlili ne takbiri ne wa in tajhar bil qawl ko zance to shi fa Allah da abin da ka bayyana da abin da ka asirce kai ne ake samun abin da aka asirce ko ku ne ake samun abin da aka boye a juna ko abin da aka bayyana a juna to ku sani Allah kan fa innahu ya'lamu sirra to Allah ya san abin da aka yi shi a asirce wani da wani sun dan kebe sun yi sirri wa akhfa da abin da ma aka bar shi a zuciya ka ki gaya wa kowa saboda kana jin cewa kai duk zancen da ya bar zuciyanka ya tafi ga wani fa ba dole ya zama sirri ba to abinda ka ma bar shi a zuciyanka baka asirta shi ga wani ba to Allah ta'ala ya san su balle kuma abinda ka bayyana don haka da zancen da ka bayyana da zancen da kai sirri da wani da abinda ka bar shi a zuciyanka baka ma gaya wa kowa ba to su ma wadancan Allah ya san su balle kuma abinda aka bayyana har sauran ƴan uwanka halittu ma suka sani don haka yi a boye yana taimako wajen samun ikhlasi na gaba mutum ya gane cewa ikhlasin nan sababi ne na Allah ya kiyaye bawansa mumini daga sabo Allah ya kiyaye shi daga mummunan kaddara ikhlasi sababi ne na faranye wa mutane damuwoyinsu to in ka gane dai fa'idojin ikhlasi zaka zama kana kokarin samar da ikhlasi cikin ayyukanka to wannan shine abin da malamar ta ambata a matsayin sabbuba guda hudu da suke taimakon bawa wajen ikhlasi sai take cewa sharadi na biyu na karban aiki almutaba'a shine koyi da shari'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam shi ma wannan gaba sai ta yi shi kamar yadda ta yi dan uwansa ma'ana a farko ta yi definition din menene mutaba'atu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko mutaba'atu shar' fi al'ibada fi al'amal fi ad-din duk wani abu na addini duk wani aikin ka duk wata shari'a duk wani aikin da zaka yi shine sai ka yi kokari ka ce to yaya shari'a ta ce ayi sai ka bibi shari'ar akan haka yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aikin sai ka bi shi kuma waɗannan sharuɗa guda biyu Allah subhanahu wataala ya haɗe su ya ambace su a faɗin sa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid sai yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan نبيو ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله تعالى يكيتي ومنزلس صلى الله عليه وسلم يقيا ومتاني قل كتير موسو إنما أنا بشر مثلكم نيفبا قوابني فاتي متن إرنكو متن قتن قتنكو. النبي صلى الله عليه وسلم أكتي يقيا ومتاني شيبا قوابني فاتي متنني dan uwanmu. Allah ta'ala ya turo mutun ne zuwa ga mutane, ba ya turo mala'ika ne zuwa ga magarin mutane dan wato ya jagorance su wajen yin addini ba. Idan da mala'ika ne yazo ya tsaya yake ta sallah, sallan dare, a ce wata ran sai yayi bakara, yayi nisa'i, yayi ali imran, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da ya fara sallar sa ta dare a cikin gidansa sai yayi wadannan surorin. Sahabi yace da ya dauko bakaran nan sai nayi zatan in yaje kamar rabin ta zai tsaya sai daga ya wuce ya kammala ta. Da yazo haka wajen karshe karshen ta sai nake ga in ya kammala ta zai tafi ga ruku'i da sujjada da sauransu, ya zama dai ya kammala sallar sa sai naga bai haka ba, ya bude nisa'i ya kammala ta, ya bude ali imran sai da yi surori guda uku. To inda mala'ika ne yazo yayi aka ce mutane to kun ga fa ga yadda sallar take, sai wani ya ce a ai wannan mala'ika ne, ai mala'ika baya gajiya, ai mala'ika baya barci, ai mala'ika ba shi da uzurorin zai tafi nemo abinci ga matansa da waye da tsirin waɗannan uzurori. To Allah ta'ala bai turo mala'ika a matsayin dan sakonsa, annabinsa, manzonsa ga gamagarin mutane ba, a'a mala'ikan an turo shi ne ga annabi kawai. Shi kuma annabi sai ya zama mutum ne dan uwanku, zai yi aikin da ake ba ku umarnin ku yi koyi da shi, ya zama abin koyin ku. Don haka baka da uzurin cewa a ai shi jinsin mu ba ɗaya ba, shi an bashi wata kudura, an bashi wani iko, an bambance shi da mu ta fuskar iko. A'a, yawanci duk abin da yayi din ya zama mahallu al-iqtida, wato za a iya koyi da shi. To Allah ta'ala yace kace ni mutun ne irin ku, ni mutun ne kwatankwacin ku, sai dai ina da bambanci da ku shine yuha ilayya, ni manzon Allah ne, Allah ta'ala yana min wahayi, ku kuma baya muku wahayi. Daga cikin wahayin da ya min akwai annaba ilahukum ilahun wahid, shine kuma tushen ma addini, abin bautan ku abin bauta ne guda daya. To kaga nan an yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutun ne kwatankwacin mutane, sai kuma wanda ake masa bauta din shine Allah subhanahu wata'ala, ba a bauta wa annabi, ana bauta ne wa Allah subhanahu wata'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ita ma ta zo da ambato wadannan bangarori guda biyu, ba a yin bauta wa kowa face Allah shi kadai, sannan kuma za a yi bautan ne karkashin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah, jakadan Allah zuwa gare mu wanda yazo dan ya koya mana wannan ibada. To sai aka sake ambato abin nan da ake ce masa sharadin karban ibada, wanda kuma guda biyu ne, ɗaya na komawa ga Allah ya zama kayi dan Allah, na biyu kuma kayi koyi da manzon Allah, shine faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake son haduwa da ubangijin salami lafiya, faly'amal amalan saliha, to yayi aiki, ayyukan da zaka yi ya kai bawan Allah shine ya zama aiki ne salihi, aiki ne managarci. To aiki kuma zai zama salihi managarci ba sai wanda aka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu cikin sharuɗin shine wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kuma in yazo bautar tasa bayan aikin nasa ya zama nagari, qur'ani ne ya koya masa yadda zai yi, hadisi ne ya koya masa yadda zai yi wani ibada din, to sai ya zama ya tsarkake niyyarsa, kuma bai nufi wani a lokacin da yazo yake bautar ubangijinsa ba, nufinsa kawai Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai, bai hada Allah din da kowa ba. To kaga nan ake maganan sharadi na farko idan Allah, sharadi na biyu kuma yayi aiki na kware, kuma aiki na kware kamar yadda Fudail ibn Iyad da yazo yake fassara ayar nan ta farko farkon suratul mulk, cewa da Allah yace tabarakallazi biyadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir, sai yace allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah ta'ala shine ya halitta mutuwa kuma ya halitta rayuwa, domin me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin ya jarabce ku ya bayyanar a cikinku wane ne ya fi kyautata aiki. Allah ya halitta mutuwa da rayuwa domin a gidan duniya ake gano wanda ya fi me ya fi aiki mafi kyau da wanda yayi aiki mafi muni da wanda yake tsakani wannan mafi kyau wannan mafi muni da kuma yan tsakani wanda suna da yawa ayyukan nasu suna da yawa masu kyau ayyukan su munana wasu suna da yawa to Allah ta'ala ya halicci rayuwar nan wanda a cikin ta za a yi aiki sai kuma ya halicci mutuwa wanda bayan ta kuma za a bayyanar da wanda yafi kyautata aiki da wanda yafi munana aiki da kuma wadanda suka yi mummuna suka yi kyawawa kowa sai a masa hisabin sa a masa hukunci ya samu matsayin sa ya samu sakamakon sa to Allah dama ya halicci waɗannan halittu guda biyu rayuwa sa'annan a bayan rayuwa ya halicci mutuwa domin anan din tunda gidan aiki ne ayi aiki a can kuma gidan sakamako ne kowa ya samu sakamakon sa wa huwa al-azizul ghafur to Fudayl ibn Iyad aka tambaye shi kan menene ahsanu amala sai yace akhlasuhu wa aswabu a cikin kun waye fi ikhlasi a cikin aikin sa Allah ya halicci mutuwa sa'annan ya halicci rayuwa daga baya kuma ya halicci mutuwa ya raya mu daga baya zai kashe mu anan yace mu yi aiki a can kuma mu samu sakamakon aiki dan a bayyanar da wane ne a duniyar yafi ikhlasi cikin aikin sa a lokacin ba da sakamako a kiyama sa'annan wane ne yafi yin aikin alas sawab wato yafi dace da shari'a yafi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban saboda aikin bawa in aka yi shi dan Allah amma ba a yi daidai da shari'a ba ba a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yuqbal ba za a karbi wannan aikin ba wa idza kana sawaban idan aikin naka kai ta kokari kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi amma ta gefe guda walam yakun khalisan sai ya zama ba a yi mai ba ba a yi shi don Allah ba nan ma lam yuqbal kenan dole sai an hada sharuɗa guda biyu yace hatta yakuna khalisan sawaba wa sawabu ma wafaqa as-sunnah to a takeice nan da aka ce ayyukum ahsanu amala da kuma cewa can fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan aikin kai zama shine mafi kyau kai kokari ka zama kamar haka koyaushe sa'annan koyaushe aikin kai zama salihin aiki ne madagarcin aiki ne shine wanda dai aka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma wannan gaba da malama take tattaunawa al-mutaba'a an yaqtadi al-mar'u fi ibadati definition dinta shine mutum yayi koyi a cikin bautarsa bin rasuli sallallahu alaihi wasallam a abin da ya gabata nayi ishara wani lokaci zuwa ga maganar Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa koyin nan da ake ta umurtar mu da shi har ma za ta kawo aya nan gaba kadan wanda Allah subhanahu wataala yake ce mana in fa za mu ce muna son Allah wanda kuma wannan abu ne da kowa ma yake claiming din sa ni masoyin Allah ne to in kun kasance kuna son Allah to alamar kuna son Allah shine ga manzonsa ga dan aikansa ga jakadansa ku yi kokarin sanin yayi ibadar sa sai ku bi shi to in kun yi haka shine alamar kuna son Allah kuma kuma Allah zai so ku sakamakon haka kuma zai gafarta muku zunubanku aya ta 31 a cikin suratu Ali Imran to kaga an nuna alamar san Allah ita ce mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to fa ba zai yi ka zama mai koyi da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ba sai in ibadar da zaka yi na farko jinsin ta da sababin ta a rike wadannan ababe guda shida aljins wasabab alqadar alkayfiyya azzaman walmakan a cikin su su ababen nan guda shida ake mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinsin abin da kai bauta din ya zama wato Allah yayi umurnin a bauta masa da wannan jinsin yanzu da aka zo batun ibadar layya sai aka ce za a yi layya ne da waɗannan dabbobin ni'ima guda uku ko hudu ce jinsin shanu mazansu da matansu kamar yadda Allah ya ce samaniyatu azwaj wato aure ne guda nawa guda takwas min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'zi ithnayn kaga layin tumaki sai ka ce tinkiya da rago cikin awaki shi ma min al-ma'z sai ya ce taure dawa da akuya sai ya ce wa min al-baqri ithnayn wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqr ithnayn kaga daga cikin raquma su ma mazan su da mata akwai kwaya biyu sa'annan daga cikin shanu nan ma akwai me da bujumi da saniya to a cikin wannan kawai aka ce ayyaya don haka duk wanda yazo yayi layya ba da wannan jinsin da shari'a tace ai layya da shi ba yana da babban dokin sa ko da wani jakin sa ko wani alfadarin sa an gane ko kuma ya samu yin tolo-tolo ko kaji ko agwagi ko baru ya ce zai layya da su Allah ta'ala bai bautar da mu da yin layya da wannan jinsin ba kenan dole sai an kula da jinsin da shari'a tace ayi bautan da shi ya zama da shi akai duk wanda ba da wannan yayi ba to bai mutaba'a bai koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sa'annan asbab sababin da yasa dalilin da yasa aka ce ayi wannan bautan ayi wannan aikin shi ma sai kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin sababin aiki in ana maganan gado sai a ce to al'amarin gado akwai asbabu al-irs sababin gado a samu ɗayan dalilai uku shine me a samu kusanci haifayya haifayya wato a ce wannan baban wannan ne wannan mamar wannan ne wannan dan wannan wato kawun wannan ne wannan babban wannan ne duk wadannan ya fada layin me haifayya sai bangare na biyu shine azzawaj a samu auratayya wannan mijin waccar ne waccar kuma matar wannan ne sai a ce to ɗaya daga cikin waɗannan ɗin in ɗayan ya riga to zai ci gado sai kuma wani abu na tsohon bawansa ne ko ƴantaccen bawansa ne ba shi da kowa shi wannan bawan ba a san shi da kowa ba to tunda wane ne ya ƴanta shi ko wacce ne ta ƴanta shi yanzu ya rasu ba shi da kowa shi wannan wanda aka masa ni'ima to wanda ya ƴanta shi zai ci gadonsa zai ci gadonsa tunda dama shi da kansa ma na menene na shugabansa ne na ogansa ne to a takaice waɗannan su ne asbabul irs to idan ka ce a'a ai wannan ya zauna a gidan wannan na shekaru masu yawa ya amfana da shi don haka babu auratayya babu kusanci na jini kuma shi ba bawansa ba ne amma wato zaman da ya yi da shi ya kamata a ce da da ba shi gado sai a ce a'a in dai koyi da musulunci za a yi koyi da shari'a to ga sabbuban da shari'a ta ware ta ce da su ake cin gado duk wani abu da za ka kawo ka ce to ai shi ma in an tsaya an kalle shi fa sosai ya yi kama da na shari'a kuma ya masa hidima yaronsa ne a shago ko shekaransa 40 shekaransa 50 shekaransa kaza kai shi ne ma suka tsayu wajen tarawa shi ogan dukiya da sauransu don haka tunda yaronsu ba shi da kowa a ɗauka kawai a ba yaronsa sai a ce a ba yi koyi da shari'a cikin sababin da shari'a ta gindaya kafin misali tabbatuwan wannan ba yana daga cikin sababin da zai wajabta maka sallah a ce misali ketowar alfijir shi ne sababin me dukhulul waqt sababin shigar lokaci sababin yin sallan asuba a azhar rana ta gota daga tsakiyar sama ta taho tun daga safiya farar safiya a hankali har ta zo lokacin da in ka kalli saman ka raba shi biyu ka kalli setin saman kanka kawai za ka ga ranar ta dan gota ta yi kusanci mafadanta fiye da mafudanta to shikenan azhar ta shi la'asar ita ma da lokacin ta magriba da lokacin ta sai ya zama waɗannan su ne sababin wajabcin salloli ɗin akan bayi sai a ce lokacin bai shiga ba sai kawai ka ce a yi wannan ibada sai a ce a'a sababin yin azumin watan ramadan zuwa ramadan ga mai lafiya ga rayayye mai lafiya mazaunin gida ya zama wajibi a kansa sababin bai abinan ba sai ka ce tun da gamu a sha'ban kawai a yi ramadan sai a ce a ba a yi koyi da me shari'a ba aikin hajji sababinsa shine zuwan lokacinsa shi ma kaga kenan ba za a yi aikin hajji ba za a yi niyyar aikin hajji ba a watan shawwal ba an samu cewa ana yin niyyar tun a farkon watan farko daga cikin watanni uku da Allah ya ware domin aikin hajji don haka tun ranar sallan azumi za ka iya niyyar aikin hajji ka shiga da haramanka ka je ka jira har sai ranar arfa da bayan yinin arfa ranar sallan layya a kammala aikin hajji kamar yadda Allah yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj aikin hajji ana yin su ne a cikin watanni sanannu duk wanda ya niyyaci aikin hajji a cikin waɗannan watannin to fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj A takaice kowace ibada akwai sababinta shine abu na biyu wanda in ka yi shi sai a ce kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma baka kula da shi ba sai a ce ai tun a wannan gaba an samu me rashin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam rashin koyi da shari'ar musulunci sai alqadar sai alkayfiya bayan aljins wa sabab alqadar wal kayfiya shine gurgurdan abin da shari'a tace kai wannan gurgurdan dan sallar asuba raka'a biyu kai azhar hudu ake yi sai ga matafi haka al'asar ma hudu ake yi sai ga matafi isha hudu ake yi sai ga matafi an ba shi daman yayi raka'a biyu a matsayin kasau don haka wannan gurgurdo din matafi yayi raka'a su biyu a sallan azhar da al'asar da isha mazaunin gida yayi raka'a hudu to kai koyi da shari'a cikin haka din karka ce a bari ka kara kawai azhar dinnan bari kai shida ko azhar dinnan bari kai takwas ko al'asar dinnan bari kai shida ko ishan nan bari kai shida sai a ce a bakai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gurgurdan abinda aka yanke maka ba haka ramadanin kace bari kai kawai ka rage maimakon ayi 29 ko 30 bari kai rabi kai 15 ko kuma bari kai 45 ka kara sai a ce a dole ka bi wato wannan gurgurdo da qadar da iyakan cewa da shari'a tai sa'an nan alkayfiya ya aka ce ayi abin mutum ba zai zo alwala sai ya juyo alwalan daga ƙarshenta ya dawo farko ba ya fara da wanke kafa sai shafan kai sai wanke hannu sai shafar fuska ya ce wai yayi alwala a haka ba a Allah ta'ala ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga kenan batun wanke kafa shine abu na ƙarshe da ake yi alwala in an zo abinda ake yi na farko bayan an wanke hannu kuma yadda sunna ta zo mana da alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kurkuran baki sai shaka ruwa a hanci sai wanke fuska a matsayin farilla na farko daga cikin farillan alwala bayan nan sai wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu sai wanke hannun hagu sa'annan sai shafar kai a hada da shafan kunne sai kuma wanke kafar dama sai wanke kafar hagu haka alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance don haka sai kai ta kamar haka karka rikida abu karka juya abu in kai yadda kaga dama ba yadda shari'a ta bada kayfiya ba to ba ruwan Allah da ibadarka ba zai karba maka ba sai a ce ganin daman ka kake yi ba yadda Allah ya shar'anta ba shine abu na nawa kayfiya abu na hudu sai kuma al-zamanu wal makan lokacin da aka ce ayi wannan ibada da wacce aka kebance mata wuri aka ce agu kaza za a yi sai ka je wannan wurin al-zaman ko abinda na ambata na lokacin sallah din nan da lokacin azumi da lokacin aikin haji kun ga ibadodi ne da suke da lokacin su to kowanne kai bayan shigar lokacin sa bayan tabbatuwan sabbuban sa sa'annan sai kuma al-makan yanzu kamar i'tikafi da ake yin sa a masallaci kaga dole a masallacin da aka yi shi mun ba da misali ba za ka yi shi a kasuwa ba ba za ka yi shi a wani hall ba ba za ka yi shi a wani class ba za ka yi shi ne na masallaci wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid aikin haji za ka zartar da shi ne a jikin ɗakin Ka'aba za ka yi dawafinka kai sa'ayinka tsakanin Safa da Marwa ka je Arfa ka kwana Amina ka samu kanka a Muzdalifa duk waɗannan masha'ir din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da ibadar sa kai ma haka dole sai a waɗannan wurayen da aka ce za a yi waɗannan ibadodin ake yin su to waɗannan su ne ababe guda shida wanda a cikin su ake samun mutaba'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to sai kuma me hukuncin wanda bai kula da wannan ba sai tace man akhalla bi hadha ash-sharti kana mubtadi'an duk wanda ya kawo gibi dangane da wannan shar'i na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa dan bid'a ya kirkiro ababen da ya ga dama ya tusa addini yana ce wai mutane su yi hakan ko kuma shi yana yi dan haka abin da ake nema kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan ababe zan saki maimaita su as-sababu al-jinsu al-qadaru al-makanu az-zamanu wal-makan in aka samu gibi a ɗaya daga cikin su sunan mai wannan aikin kana mubtadi'an dan bid'a sai kuma abu da ƙarshe da take ambatowa shine mimma yu'inul mar'a 'ala al-mutaba'a kamar yadda cikin mimma yu'inul mar'a 'ala al-ikhlas me zai taimake ka wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na farko an yata zakkara annaman yanalu mahabbatallahi subhanahu wa ta'ala wa maghfiratadh-dhunub huwal muttabi'u li nabiyhi alayhi salatu wassalam, mutun ya tuna cewa wanda yake samun soyayyar Allah yake samun kuma a gafarta masa zunubansa, waɗannan ababe guda biyu wanda muke tafaita shi don su Allah ya soka. Na biyu, Allah ya gafarta maka zunubanka. To wallahi wanda zai samu waɗannan ababe shine mai koyi da annabi alaihi salatu wassalam. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, kamar qala ta'ala qul in kuntum, kace musu in kun kasance tuhibbunallaha, kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni. Haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane, in kun kasance kuna claiming, kuna da'awa na cewa ku masoya Allah ne, to a ga dalilin ku a ƙasa shine koyi da manzonsa, yuhibbukumullah, sai ku samu soyayyar Allah. Kenan wanda zai samu Allah ya so shi shine mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyu yaghfir lakum dhunubakum, sai kuma Allah ya gafarta muku tuntuɓenku da kurakuranku da laifukanku da zunubanku. Allah ka azurta mu da soyayyarka, ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka da kake son su, na biyu kuma kake gafarta musu zunubansu. To ko dan wannan ya zama wajibi kowane musulmi ya yi ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya yi dacen samun soyayyar Allah, sa'annan kuma Allah ya gafarta musu zunubansa. Na biyu, an yastahdira anna sa'adata ad-darai, ka halarto a cikin zuciyarka cewa walwala da kwanciyar hankali a gidaje biyu, gidan aiki da gidan sakamako, gidan duniya da gidan lahira, abinda zai sa ka samu kwanciyar hankali a waɗannan gidaje biyu, takmunu fittiba'i sallallahu alaihi wasallam, to cikakken samun kwanciyar hankali da rabauta a duniya da lahira, wallahi yana nan ne cikin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn taymiyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah yace, as'adul khalqi wa a'zamuhum na'iman wa alahum darajatan a'zamuhum ittiba'a wa muwafaqatan lahu sallallahu alaihi wa sallam ilman wa amala, yace duk cikin halittun Allah wanda zai fi samun kwanciyar hankali da jin dadi, wanda zai fi samun ni'ima mafi girma, wanda zai fi samun kololuwar daraja, shine wanda yafi mutane din koyi da dace da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin iliminsa da aikinsa. Duk abin da yake kai na ilimi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da yake kai na aiki da ilimi to yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. To wanda ya kasance akan haka shi zai fi more duniya da lahira, zai fi kasancewa cikin mafi girman ni'ima, shine zai zama a kololuwar daraja. Allah ka azurta mu da haka. Na uku daga cikin sabubban da za su taimake ka wajen ikhlasi wajen mutaba'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, koyi da shi, an ya tazakkara, mutum da'iman wa abadan ya ta tunawa cewa anna ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam, biyayya ga manzon Allah alaihi salatu wassalam, wattiba'a, da sanya shi a gaba kai ta bin sa, shine abun bi, mu ne kuma masu bi. Ko to ka tuno cewa da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam da bin annabi sallallahu alaihi wasallam sababun dalili ne li murafaqatihi fil janna, sai ka kasance a tare da shi a gidan aljanna. Ai an ku dace da dukkan alkhairi idan ya zama kana nan a matsayin rafiq, wato abokin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Kuma da wani sahabi ya tambaye shi cewa ina roƙon in zama abokin zamanka a aljanna, sai ya ce fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, shikenan ga abin da nake nema, ka lazimta ka taimaka min dan samun burinka, ka taimaka min da yau tani yau ta sujjada ga Allah subhanahu wataala, Allah zai cika maka burinka, za ka kasance a tare da ni aljanna. To wannan din kuma Allah ta'ala yayi magana a kansa a inda yace wa hasuna ulaika rafiqa, da ya ambato wasu mutane, sai yace abin yayi kyau, sun zama wato abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Ba wani abin da zaka samu da yafi haka din, wato zama alkhairi a gare ka, ka zama abokin zaman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aljanna. To me za ka yi? Allah sai ya ce wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, sai ya ce dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima, duk wanda ya da'a wa Allah. To kaga mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai da'a ne wa Allah, sa'annan mai da'a ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'illaha war rasula, duk wanda ya da'a wa Allah kuma ya da'a wannan manzo, to a lahira fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin, suna tare da wadanda Allah ya musu ya cika musu ni'ima, wato annabawa suna tare tarayya da manzanni, sakamakon mai da'awa Allah da manzonsa, sai ya zama a lahiran kana tare da manzannin Allah wanda su ne Allah ya cika musu ni'ima, da kuma siddiqai da shahidai da sauran salihan bayi, duka Allah zai tara su a wuri daya su zama suna tare da annabawansa. Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, wato a ce waɗannan din su ne abokan zamanka, abu ne da yayi kyau, kuma Allah ya ce zalikal fadlu min Allah, wannan falala ce daga Allah, wa kafa billahi alima, Allah ta'ala ya isa ya zama masanin wanda za su samu wannan garabasa, wannan madaukakin daraja da kuma babban matsayi a lahira, wato Allah ya san wane ne zai datar da su ya azurta su da wannan alkhairi. Wato kace waɗannan ababe guda uku da ta ambata a shafi na 44 su ne abubuwa guda uku muhimmai da za su taimaki mutum ya zama mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haka kuma waɗancan ababe da ta ambata guda hudu su kuma su za su taimaki mutum ya zama mai yin aikinsa don Allah. To a wannan gaba ta kammala ambato sharuɗa guda biyu na karɓan ibadan bawa. A darasi na gaba da izinin Allah za ta yi magana ne kan abubuwa guda uku, almahabbatu alkhawfu warraja, a matsayin su ne rukunan karɓan ibadan bawa. Duk ibadar da za ka yi ya zama son Allah ne tun kuɗa ka fara ibadar, in furta ta ake yi ka yi ta furta ta, in aikata ta ake yi a zuciya ka yi ƙoƙarin lazimtan ta, in aikata ta ake yi da sauran gaɓɓai ya zama kamar haka, idan aikata ta ake yi da dukiya ya zama son Allah ne da son ibadar Allah ya tayar da kai zuwa ga ibadar. Na biyu tsoron Allah da tsoron abin da Allah ya tanada na azabarsa. Na uku fatan Allah da fatan abin da ya tanada na ni'ima da aljanna da yardarsa ga bayinsa da suka rungumi ibadarsa. Ya zama waɗannan ababe guda uku su ne suke sa mutum ya yi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, a kansu yake ta faɗi tashinsa, kuma su ne rukunan wato ibada, ɓangarori muhimmai wanda sai da su ne ibada take zama ibada. To wannan shi ne za ta faɗaɗa zance a kansu da izinin Allah, kuma shi ne rabon karatunmu na majalisi na gaba, in Allah ta'ala ya kai mu da rai da lafiya. Ina roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi, Allah ka inganta mana ibadojinmu, ya Allah muna roƙonka ka inganta mana ibadojinmu, ya Allah ka ba mu yi don kai, ya Allah ka taimake mu wajen koyi da wato manzonka cikin kowace ibada, cikin aikinmu, abinda muke aikatawa da abinda muke bari. Hada wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdullahi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.